بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبود ورياق الله سبحانه وتعالى بإساك هدامو أولا يمتي نليتنين شاءكو قوشا هدو ga watan Sha'ban a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine daya ga watan 6 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya a ci gaba da darussan mu da muke a karatun littafin tajridi tauhidil mufid na malam al-Muqrizi رحمه الله تعالى ذا متاشيو درس منة لاتن ده تقوص عندما لم يكالك عليه مغانا لنغانا ده مسألة ده مكي درسي وجن هدوكي ننكو بير أكان تا لنغانا ده كشك شمتاني أكان مفي في تن أيوكا وانا ايكي ني يفيداتي وا أباد هنكلي amma da kuma kokari a kansa saboda fifikon sa akan sauran ayyuka ya ga mana yadda malamai suka kaso kashi hudu kuma kowanne kashi mun ji shi inda muka tsaya dama shine inda yace fa in alima annahu idha khalatahum azalahu bani yayi magana akan wannan abin da ya shafi hulda da rashin hulda zamu tashi inda yace wa haula'i hum ahlut ta'abbudil mutlaq haka ne ko yace wa haula'i hum ahlu at-ta'abbud al-mutlaq wal asnaf allati qablaha ahlu at-ta'abbud al-muqayyad bayan ya gama kawo mana wadannan ra'ayoyi ba sai mun koma mun ji ai ra'ayoyin ba insha Allah mun riga mun gane na karshen daidai magana akai wanda yake muke ganin kuma shi yake rajjahawa shike nuna yafi shine kauli na masu cewa kowanne wajibi a yi shi a zamaninsa a lokacinsa babban abin da ke zuciyar bawa manufarsa babba ita ce samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala a koma wannan aiki ne haka a lokaci kaza aiki kaza shi yafi lokaci kaza aiki kaza shi yafi to bayan ya faɗi wannan sai ce wa haula'i waɗannan masu wannan ra'ayi na ƙarshe hum ahlu ta'abbudil mutlaq su ne ma'abuta bauta sake ba kaidi ma'ana a kowane hali kawai a cikin ibada suke su ba su dauki bautar wani ramzi bane wato wani ado bane ko tana da wani lokaci kawai na musamman a'a a kowane lokaci a cikin ibada suke shine ma'anan al-ta'abbudul mutlaq ma'ana wanda ba a samu kaidi da wani lokaci ko da wani aiki na musamman ba yace wal asnafu allati qablaha duk dangogi guda uku da suka gabaci wannan kuwa ma'ana kauli uku mutane uku masu ra'ayoyin can guda uku da suka gabata sune ahlu ta'abbudi al-muqayyad sune ma'abuta bauta wadda take muqayyada me ma'anar muqayyada wadda aka allakanta ta da wani lokaci kun ga yanzu misali muka koma ra'ayin farko mu bi littafi mu koma ra'ayin farko wane ne ra'ayin farko sune wanda suke ganin gwargwadon mashakka da wahalar da aka sha a aiki shine aiki ke zama mai kyau kun ga wannan ai sun kalli ta'abbudin su ya kayyadu ne ma'ana ya an takaita shi an sa masa kaidi ne da wani yanayin shan wahala a ibada mun fahimci wannan na biyu sune masu cewa bautar da tafi ita ce wadda tafi amfani in an samu ibadar da idan mutum yayi ba za ta takaita gare shi ba tana tsallakewa zuwa ga wasu to wannan tafi kowace to wannan kun ga kenan na asori na biyu kai masu tajarrudi yawa masu tajarrudi masu zuhudu masu gudun duniya su suna ganin bautar da yake akwai gudun duniya mutum ya tsire ta kansa daga duk wani abu alaka da duniya kai ba ruwansa da duniya to ita ce bautar da tafi kowace kun ga wannan ita ma ai kayyadaddiya ce na uku sune wanda suka ce idan tafi amfani ta tsallake wanda ya aikata ta zuwa ga wani wanda ba shi ba kun ga wannan shi ma kaidi ne in kullun kula da wanda kuma na ra'ayin karshe shi kuma tunda sun ce asali kawai ka nemi yardar Allah a kowane abu kake idan lokacin kebantuwa ne ayi itikafi ayi zikiri ayi karanta alqur'ani to kai wannan kamar lokacin abin nan goma a ƙarshen kwanaki goma na watan Ramadan in lokacin wani dan uwa ba shi da lafiya ne aje a duba shi wannan ita ce ibada a lokacin in lokacin wani dan uwa na bukatar taimako ne to a bar zaman gidan da zikirin aje a taimaka masa wannan shi ma ita ce ibadar wannan lokacin kun ga wannan ai ba a kayyade ibadar da wani lokaci da wani yanayi da wata dabi'a ba amma kowane lokaci a cikin ibada ake babban abu shine neman yardar Allah to wannan shine al ibada wace iri ko at ta'abbud al mutlaq insha Allah mun gane to sai yace famata kharaja ahaduhum anil far'i alladhi ta'allaqa bihi min al ibadati duk lokacin da ɗaya daga cikin su kharaja ya fita anil far'i alladhi ta'allaqa bihi daga reshen da ya makalkalewa ya rike shi yace shine mafifici min al ibadati nan ibada wa faraka hukuma ya rabu da shi yara nafsahu yana ganin kansa ka annahu qad naqasa kaman ya samu wata naqasa ne ma'ana yana magana akan waɗanne masu ra'ayi uku na farko kowanne yanzu wanda yake cewa ibadar da tafi wahala ita ce tafi kyau duk lokacin da yake cikin ibadar da ba mai wahala ba sai kaman shi tawaya yake kaman ma bai samu cikakken yarda Allah ba haka wanda yake ganin zuhudi shine fi komai sai ga in ya shiga wani hali da dan wata duniya sai ga kamar bai samu abin da ya kamata ba kaman akwai wata tawaya a ibadarsa haka nan shi kuma wanda yake ganin in bai yi ibada muta'addiya ba wanda amfaninta zai je ga wani kawai amfaninsa ga kansa kawai yayi ya zauna yana ta zikiri a gida misali kaga wannan amfanin kansa ne sai ga shi ma kamar wata tawaya ce ga wannan kun ga wannan ai sun takaitawa kansu hatta a wajen fahimtar yadda abu yake to amma su waɗannan a ko ina Allah ya ce ai abu duk aikin da Allah ya fifita a zamanin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fifita a lokacin kowanne iri ne shine hanyar da za su nemi yardar Allah don haka su sun dauki cewa a kowanne hali ba na ƙasa suke ciki ba neman yardar Allah suke ciki an sha Allah mun gane wannan yawa to sai yake cewa wa nazala an ibadatihi kamar yana ganin ya sauka daga bautarsa fa huwa ya'budullaha ala wajhin wahidin shi yana bautawa Allah ne a wata fuska guda ɗaya kawai da ya zaba ko wahala ko zuhudu ko amfanuwar mutane wa sahibu ta'abbudi al-mutlaqi shi ko mutumin da yake ibadarsa ko bautarsa haka take a sake ba wata ka'ida ba a kayyade bai kayyade kansa da wani wasu dokoki ko cewa in kaza ce da wasu sharuɗa ba yace wanda yake irin wannan laysa lahu gharadun ba shi da wani buri da wata bukata fi ta'abbudin bi ainihi a wata nau'in ibada ayyananniya yace kaza kawai nan yafi lada kaza ita ce tafi lada bi ainihi yu'thiruhu ala ghayrihi wanda yake fifita shi akan wani wanda ba shi ba bal amma gharaduhu bukatarsa tatabbu'u mardatillahi shine bibi ina yarda Allah take kawai samu sawa'un a aikin wahala ne sawa'un aikin zuhudi ne a taimakawa mutane ne ko kuwa a duk abin da Allah ya umarni da shi wanda yake na da'a ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi na da'a in ra'aita al-ulama'a ra'aitahu ma'ahu in ka ga malamai ka ganshi tare da su saboda ya fahimci zama da malamai akwai samun yardar Allah neman karatu kenan wa kazalika fi dhakirina in ka ga masu zikiri shi ma wataran ka ganshi a ciki saboda nan din ma akwai yardar Allah a ciki wal mutasaddiqina in ana zancen sadaka shi ma ka ganshi a ciki yana ga masu sadaka suna bada sadaka to shi ma ya shiga ciki ba zai ce a su kawai yan albaku mu samu bane a'a yana yin wancan kuma duk nan da ya samu dan wani abunsa komai kankanta shi ma yana bada sadaka tare da masu bada sadaka wa arbabil jam'iyyati hakan nan ma'abuta tattara zuciya guri guda su ma yana tare da su masu son su buya su ta ibada shine jam'iyya in ba ku manta ba dai mun yi magana akan wannan jam'iyya nan ba ana nufin kungiya ba tattaruwar zuciya ake nufi wa ukufil qalbi ala Allah da kuma lazimtar zuciya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa hadha huwa al-ghidha'u wannan shine abinci al-jami'u wanda ya tattare lissa'iri ga duk mutumin da yake tafiya ila Allah zuwa ga Allah fi kulli tariqin a kowace hanya ya bi shi yana ganin duk hanyar da ya bi inda zai sami yardar Allah to babban abincinsa shine samun yardar Allah a ciki shine ma'ana shi yasa ya kira shi da abinci wal wafidi alaihi da kuma wanda daga wani wurin ya gangaro ya taho kan hanyar as-sa'iri wanda yake kan hanya dudar al wafidi wanda ya taho ya hau kan hanyar kun gane bambancin guda biyu yawa ma a kulli fariqin wanda yake tafiya tare da kowanne fariqi dan asalin wafdu dama delegation shi yasa ake cewa wafdin wato tawaga wanda aka nada su su je ko su kai ziyara ko su kai wani sako shi ake cewa wafd to kaga ai tattaruwa suke wuri guda sai su tafi mun fahimci abin shi yasa nace alwafidu alaihi min kulli fariqin ko ma ta wannan bangare ne da kowace kungiya da kowanne tafiya a yana tafi inda zai samu yardar Allah subhanahu wataala sai ce wa astahdiru huna anan zan tuno dan ya sa damma akan ra'un din ko idan da umarni yaso zai ce wastahdir yana nufin kai mai karatu ka tuno huna anan wurin hadisi abi bakr as-siddiq an kuma wancan yake so ya fadi cewa shi yana tunowa to zai zama da damma amma kuma hamza din za ta zama hamzatul qati ba hamzatul wasl ba nan dai akwai abin da ya kamata ya tantance guda daya ban san kuma fahimci abin da nake nufi masu ka'idan nahwu ne sai ce ko wastahdir anta ayyuha alqari'u huna kai mai karatu ka tuno a wannan wurin ko kuma ishe ni astahdiru ina tunowa saboda dacewa da wannan zancen da muke yi akwai hadisi abi bakr as-siddiq hadisin abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa qawlan nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi hudurihi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya masa a lokacin yana nan yake cewa hal minkum ahadun at'ama al-yawma miskinan shin a cikin ku a yau akwai wanda ya ci da miskini qala abu bakr sai abu bakr yace ana qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake tambaya hal minkum ahadun asbaha al-yawma sa'iman a cikin ku akwai wanda yau yake azumi qala abu bakr sai abu bakr yace ana ba dan riya ba fa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tambaya da bai tambaya ba da ba zai fada ba in yayi shiru kuma ya ki amsa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba zancen riya anan sai ce ana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tambaya hal minkum ahadun ada al-yawma maridan a cikin ku a yau akwai wanda ya je gaida mara lafiya qala abu bakr ana abu bakr sake cewa gani ni ne qala hal minkum ahadun tabi'a al-yawma janazatan shin a cikin ku akwai yau wani wanda ya bi janaiza qala abubakar ana abubakar ya sake cewa ni ne gani har zuwa ƙarshen hadisi din a wannan hadisi din in kun lura a ƙasa shi mai aiki akan littafin yace akhrajahu muslim ko to wannan lafazin ba na muslim bane amma asalin hadisin akwai shi a muslim da wani lafazin daban ba wannan lafazin ba a wannan din yana na Abu Dawud ne kuma yana da magana akwai magana akan sa shi yasa har shi ma za ku ga malam mai littafin ya kawo magana akan isnadin bayan ya kawo wani hadisin gashi nan za mu karanta tare da cewa asalin hadisin da yana nan a cikin sahih muslim da wata da wani lafazin daban na zo mana da shi a wannan littafi din wannan littafin wani daga cikin littafai ne masu fa'ida kuma masu alaka a wannan babi din malaminmu professor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili shi rubuta shi ya rubuta shi akan tajridul ittiba'i fi bayani asbabi tafadulil a'mali duk abin da kake so ka ji na abin da ya shafi tafadulil a'mal wannan aiki ne yafi wani wannan aiki ne yafi wani shi ya tattaro duk maganar malamai akan wannan kawai rubuta littafin to shi yasa kaga wannan abin da muke ciki duk yana nan anan ya dauko daga madarijus salihin din da kuma inda wannan din dai malamin ya ambata da makamantan waɗannan abubuwa din asalin hadisin a cikin sahihi muslim daga hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha minkum al-yawma sa'iman da wannan lafazin haka yake wane ne a yau yake azumi a cikin ku qala abubakar ana qala faman tabi'a minkum al-yawma janazatan kuga dai duk abubuwan su din ne amma dai sigar tambaye ce da bambanci qala abubakar ana qala faman at'ama minkum al-yawma miskina ita ma dai ita ce qala abubakar ana qala faman 'ada minkum al-yawma maridan qala abubakar ana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يشي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وأن أبوبون بس تتربى أمتم أتي ياي ونن ياي ونن ياي ونن دو أرانا ديا سيفا تي ياشي قال الجنة اندي هر أنسى موانا تاردشي zan sake komowa wani abu mun samu lokaci a cikin littafin saboda wata munasabar da malamin zai kai mu bale fide mu bashi anan yadda ya fada yadda yake cewa rawahu muslim din tunda asalin sa yana nan a muslim din to har yace har zuwa ƙarshen hadisi yace hadal hadithu ruya min tariqi abdul gani ibn abi aqil qala haddathana yaghnam ibn salim عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة وتوانا حديثي أروتوش تهنير وني عبد الغني ابن أبي أقيل ياتي يغنم ابن سالم يحكيك أنا أتكين سورا أصول نعيم شيسا هرشي ما مالم يما غنر يسا نعيم أوسو أبنا روايوين ko in ce wani bugun na wannan littafin abinda malam ibnu malam ya sunansa shi al-Maqrizi ya fada bayan ya gama wannan magana akan hadisin da ya hakaito ai kun ga a can gashi ne ya ce wa yaghnam ibnu salim wa in tukullima fihi mun ga wuri bayan ka wannan hadisin kasa kadan mun gani layi abinnan fakara da take wannan layi daya gashi nan shi kadai karshen shafin mun gani yawa to a wasu rubuce-rubucen ko a wasu bugun littafin Nu'aym ne a wurin Nu'aym to amma shi malam a binciken sa ya binciko shi mai wannan wanda ya aiki akan littafin cewa ba Nu'aym bane yaghnam ne wannan shine daidai shi yasa a can saman ma ya mai da shi yace yaghnam kuma anan din ma ya gyara amma asalin littafin shi malam al-Maqrizi Nu'aym din yake a rubuce to mu jeje wannan harka ce ta malaman hadisi wajen tantance wannan mutumi ne aka roto magana a wurinsa wanne ne kuma ba wanne ne ba yace an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi jama'atin min ashabihi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin wasu daga cikin sahabbansa suna tare fa qala sai yace man samal yau waye azumi yau fa qala abubakar ana abubakar yace ni ne قال من تصدق اليوم واي بعد صدقه يوم قال ابو بكر انا ابو بكر دي ساكي cewa ni قال سيسي من عاد اليوم مريضا واي غيد مر اللافيا يوم قال ابو بكر انا شي ما دي ابو بكر شي ني ني قال فمن شهد اليوم جنازه واي حلتي صلى جنازه يوم قال ابو بكر ساكي cewa انا قال وجبت لك سيسي تا تبت غري كا shine manan wajabat ta tabbata gare ka yani aljannata wato yana nufin aljanna to kun ga abin da yake nufi dai asali da kawo waɗannan hadisai shine ashe neman yardar Allah tana cikin abin da Allah ya bada umarni ai kowane irin nau'in ibada ce shine babban abu zaka kalla karka ce idan ka tashi bayanin wannan aiki ne yafi kace abu kaza ne yafi mutlaqan wannan mun sha magana akai yana cikin sabubban da yasa wasu suka fada wasu bid'o'i kawai wani ya kalli wani dalili da yazo akan wata matsala ko wata ibada sai ce aini abu kaza zan makalkale shi zan yi ta yi kullun to kuma sai rika ganin duk wanda ba wannan yake ba kamar nan kasa yake ciki mun fahimci wannan wannan yana cikin sababbin faruwar bid'a ma a musulunci da a ce mutun duka dalilan musulunci yake kallo duk maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shine yafi kowanne muhimmanci a kowanne lokaci to da an fahimci wannan da ba a samu waɗannan rigima-rigiman wani ya kama wannan wani ya watsi da wancan ba duk aiki in dai Allah ya umarni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi to daidai ne a je a aikata kuma in yana da alaka da wani zamani to yin sa a wannan zamanin yafi yin wani aikin daban a wannan zamanin ai mun fahimci wannan a cikin dai abin da muka bada misali yawwa don haka wannan ra'ayi na ƙarshe shine yafi ga kuma kun ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sayyidina Abubakar aljanna ba ta hanyar ɗaya daga cikin irin waɗancan abubuwan da wasu suke zaba ba ko ya gaida mara lafiya, ya halarci sallar jana'iza, ya bada sadaka, ya azumi, waɗannan hudun su aka tambaya. Mun fahimci abin? To shine sai yake cewa wa yagnam ibn Salim, ibn Salim ci yagnam ibn Salim. Ya sa mana alama ta nawa ne? Biyar ne ko? Yace ta harrafat fil usul ila nu'aymi wa taqaddama taswiba, ma'ana asalin mutumin sunan sa yagnam ibn Salim, amma anan an rubuta nu'aym. Yace maula ali wani yantaccen bawa ne na ali radiyallahu ta'ala an uttuhima bi wad'i ahaditha ala alsinati ala anas radiyallahu an antuhum sheshi da cewa yana kirkirar hadithan, yace anas ya ce in ku aka samu mutun da irin wannan to duk hadithin sa ba a karba, shi yasa tsarkin sunna kenan. Duk yadda mutun yake in aka samu akwai alamar yana kirkirar ƙarya, duk kyan zancen sai a ce wannan zancen bai inganta ba. To kun ga yanzu wannan magana ai ta inganta ta wata fuskar, ita ce da muka karanta hadithin Abu Huraira na cikin Sahih Muslim. Don haka wannan ta riwayar yaznam din nan sai a wadata da ita, saboda shi ga irin aikin da aka san shi da shi, haka malamai suke yi. Don haka shi yasa malamai suke cewa duk lokacin da zaka yi hukunci akan hadisi, to ba haka kawai ake yin sadaka ba, ka tattara hanyoyi, ka tattara hanyoyi. Irin abin da zamu ji ana cewa malam Albani ya ce hadisi kaza sahihi ne, hadisi kaza sahihi ne, ba fa haka kawai da san zuciya yayi ba, zama yayi ya tattara duk hadisai din nan da yake aiki akai, sai tattaro hanyar, yace wannan hanyar Abu Hurairah shi, wannan hanyar Ibn Umar, wannan hanyar Ibn Abbas, wannan hanyar Anas, wannan hanyar Sa'd ibn Abi, wannan hanyar waye, duka sai tattara su, sai kuma abi waye ruwaito daga Abu Hurairah, waye ruwaito daga wani, waye ruwaito daga wani, sai abi silsilar har a dawo kan wanda ya rubuta a cikin littafin sa, inda matsala sai a ce wannan hadisi, wannan isnadi. Akwai bambanci tsakanin hadisi da isnadi, ai kun sani isnadi ita ce hanyar silsilar da aka kai ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma hadisin ko kace matanin shine iya maganar da ta shafi hukuncin ko labarin ko menene. To sai su bi wannan isnadin, sai a ce wannan wannan isnadin akwai wani a ciki, don haka wannan ya fadi dhaifi ne, ma'ana kenan in shi kadai za a kalla wannan hadisin ba zai kai ba. Amma a ƙarshe sai a ce to duk da haka wannan zancen dai ita maganar matanin an ruwaito ta da lafazi daban-daban, ta hanya daban-daban, da wani da wani da wani da wani, duk sun ruwaito. Don haka koda wannan mun samu wani marar kirki a ciki mun aje ta, to ta sauran dai mai kyau ce sai a ce to hadithin ya inganta amma isnadin bai inganta ba. Ai kuna ji ana faɗin wannan. To wannan aikin ba haka kawai ake yin sadaka ba, zama ake sai an yi aiki babba. Don haka ɗalibin ilimi ya riƙa yin tawazu duk lokacin da zai ji hadithi, yayi bincike a kansa kafin ya ce mai kyau ne ko marar kyau. In ko malamai sun riga shi, to ya ɗauko wannan. Shi yasa galibin mutane sun huta tunda sun samu ayyukan Malam Albani, tare da cewa ijtihadoji ne akan samu su malaman su ce wani wuri yayi kuskure ya saha hadithin da ya kamata ya zama dhaifi, wani wuri yayi kuskure ya da'afa hadithin da ya kamata ya zama sahihi. Wannan ba matsala ba ce, idan mutum ya ƙara binciken sai ya iya shi ma samowa abin da ya fi haka. Amma dai ga mai neman ilimin farko-farko ko kuma wanda yake aiki, ya yi masa yawa, ba shi da lokacin ya bi kowane hadisi, ya masa irin wannan kwalkwale-kwalkwalen, ya wadatu ya ce Malam Albani ya ce sahihi ne, ya wadata da hakan ba laifi ba ne. Allah ya sa mun gane. To sai ce wa yagnam ibn Salim wa in tukullima fihi, ko da an yi magana a kansa, ma'ana akwai maganar malamai akan rashin karɓar hadisinsa ko sukansa, in an ce tukullima fihi abinda ake nufi jurriha, tamma tajrihuhu min qibali al-ulama'i, malamai sun jarraha shi. Tajrihi muna ji ana faɗin al-jarh wa ta'dil, ko me ake nufi da wannan? Al-jarhu shine suka, a soki wani malami a ce riwayarsa ta hadithi bata inganta ba saboda wani hali nasa, ko saboda kwanya mai kyau, ko saboda wani sababi dai da ya faru gare shi, ko saboda ba mutumin kirki bane wajen ayyukansa, akwai fasikanci ko kuma dan bid'a ne, duk wannan yana sa a kauda zancensa, musamman in ya zama mai da'awa ne zuwa ga bid'a. Akwai dai maganganu malamai akan riwaya daga ahlul bid'a, wannan dai ba mahallin maganganu irin wannan bane. Wa yagnam ibn Salim in tukullima fihi, ko da an yi magana a kansa na suka, lakin taba'ahu Salama ibn Wardan, amma Salama dan Wardan ya yi masa mutaba'a. Mutaba'a shi ne a samu wani wanda ya ruwaito hadithin da wani makamancinsa shi ma ya ruwaito amma ya sabawa yadda shi wancan din ya ruwato a babin sahabbai in aka ruwato misali ga wani sahabi ya ruwato ni hadisi sai aka samu wani sahabin shi ma ya ruwato irin wannan hadisin ana ce masa shahid mun gane zamu ji ana cewa al-mutaba'at wash-shawahid in sahabi ne ya bi sahabi ana ce masa shahid in tabi'i ne ya ruwato irin hadisin da wani tabi'in ya ruwato to sai a ce masa mene tabi'i mutaba'a mun fahimci abin ba kuma an same shi daga wai saboda shi tabi'i bane a koda ba tabi'in bane haka ake kiransa to mu je sai ce walahu aslun sahihun min hadithi malikin amma dai yana da asali ma ingantacce ma'ana hadithin a cikin littafin hadithi zaka same yana da asali asalin kuma ingantacce ne min hadithi malikin daga hadithin malik dan anas an muhammad ibn shahab daga muhammad ibn shahab az-zuhri kenan an humaid ibn abdurrahman ibn auf daga humaid dan gidan abdurrahman ibn auf an abi hurairata daga abu hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya fil jannati duk wanda ya ci da wani nau'i guda biyu na abubuwan da suke jinsin su daya kamar a ce dirhamaini wannan yana bayanin aqallul jam'i ne yau ba zaujaini ana nufin ma'aurata ba karka fasara shi da ma'aurata ana nufin abubuwa guda biyu wanda jinsin su daya ya fara daga biyu ne saboda nuna cewa domin shi ne aqallul jam'i zai zo ya mana bayani kamar misali a ce duk wanda ya ci da dirhami biyu duk wanda ya fidda dinari biyu duk wanda ya bada naira biyu duk wanda ya bada dala biyu duk wanda ya bada kaza biyu abin da ke nufi ke yawa duk wanda ya bada wani abu guda biyu fi sabilillahi kuma don Allah a hanyar daukaka addinin Allah to nudiya fil jannati za a kira shi a aljanna a ambaci sunansa ina wani zo ka shiga za a ce ya abdullah ya kai bawan Allah hadha khairun wannan aikin alheri ne ka aikata gashi ana nuna maka fa man kana min ahli salati to nan ga tafsili daki daki na irin wannan aikin idan abinda ka bayar din a bangaren sallah ne ko kai abin nan bayan ka bada wancan ko kuma ga wasu ayyukan kari wanda ya zama yana cikin ayyukan sa yana aikata sallah ma'ana mai yin sallar dare ne to nudiya min babis salati za a kira shi a kofar masallata akwai kofar da aka ware masu sallah ne kawai za su shigo cikin ta sai a ce ina masu miƙewa cikin dare suna sallar dare ku aljannar ma ga ta inda za ku shigo ku zaho ta nan ba ta kowace bai wa man kana min ahlil jihadi wanda kuma bangaren aikin jihadi ne mai da hankalinsa nudiya min babil jihadi to shi ma ta kofar masu jihadi za a ce ina masu jihadi ku shigo ta nan wa man kana min ahlis sadaqati wanda kuma yana cikin masu yawan bada sadaka du'iya shi ma za a kira shi min babis sadaqati ta kofar masu sadaka wa man kana min ahlis siyami wanda kuma yana cikin masu yawan azumi du'iya min babi ar-rayyan shi kuma za a kira shi kofar rayyan nan an faɗi kofar rayyan saboda wani hadisin ya tabbatar da cewa masu azumi ita ce kofarsu mun fahimci abin wannan yana nuna waɗancan saura ba lallai zama kowanne aikin ibada yana da kofarsa ba aljanna domin kofofin aljanna ba su kai wannan adadin kowanne aiki din ba ana nufin ashe akwai wata kofa da za a ware masallata ta can za a bi da su masu azumi ta can za a bi ko da an maimaita kofar shigar kun gane amma wannan kuma ta abin nan ta masu azumi saboda nassi ya zo akan sunanta na musamman shi yasa kun ga anan ma sai ambace ta yace in masu azumi ne za a kira su min babir rayyan ta kofar rayyan za su shiga nan sawa'un azumin nafila da azumin farilla duk yana ciki Allah sa mu a cikin waɗanda za a kira ta dukkan waɗannan kofofi kamar yadda gashi Abubakar zai tambaya فقال ابو بكر رضي الله عنه سي ابو بكر يتنبه رضي الله عنه يسي يا رسول الله ما على منين اكن من وندا يدعى ذا اكلاشي من هذه من هذه الابواب تودنن قفوفين دكا ضروره تيلس معناه تا كاما ان كلاشي تشان تا كاما ان كلاشي تشان تا كاما ان كلاشي تشان يا زي فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها شيني منزل الله صلى الله عليه وسلم يسي yake tambaya kai sai yake tambaya yace yanzu za a kira mutun ta wadannan kofofin gaba daya shi Abubakar ke tambaya qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am wa arju an takuna minhu za a samu wanda za a kira shi ta kofar masallata ta kofar rayyan ta kofar jihadi ta kofar sadaka ta kofar duka a ce ina masu kaza ya taso ina masu kaza ya taso yace wa arju an takuna minhum kuma ina fata ka zama cikin waɗannan wannan hadisi bukhari ya rawaito shi gashi nan yana cikin juzu'i na 4 na tare da fathul bari shafi na 133 haka nan muslim hadisi na 1027 to kun ga duk waɗannan ai suna nuna falalar kowanne jinsin aiki mutum ba shi da hujjar ya ware wani aiki guda ɗaya ya ce ai yafi kowanne gaba ɗaya min haythul itlaq amma kowanne a lokacinsa yana da falalarsa don haka a samu yardar Allah ta kowanne aiki wa hakaza rawahu an malik mawsulan musnadan haka nan ya rawato shi daga malik mawsulan musnadan wane ne ya rawato yahya ibn yahya al-laythi kenan wanda zaka in kana karanta muwatta shi zaka ji ka haddathani an malik to yahya din ne mai fadin haka wa ma'an ibn isa da ma'an ibn isa wa abdullah ibn al-mubarak da kuma abdullah ibn al-mubarak wa rawahu yahya ibn bukair yahya dan bukair ya rawato wa abdullah ibn yusuf da abdullah ibn yusuf an malik an ibn shihab an humayd mursalan ya rawato shi mursalan daga wato shi humayd dan abdurrahman ibn auf ne humayd tabi'i ne abdurrahman ibn auf babansa shi kuma sahabi ne kun ga bai fadi baban nasa ba kenan tunda yace an humayd in yace mursalan ya fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ba a fadi sahabi ba shi ake ce muhadisi mursali yawa sai yace walaysa huwa inda al-qa'nabi mursalan wala musnadan amma a wurin al-qa'nabi ba haka yake ba mursalan ko a mursalan din ko musnadin an ce mursal wanda aka iskatin rawi daya daga bangaren sahabi mun san wannan in kuma aka ce musnadan wanda yake a cike isnadin sa garau an ruwato koda akwai matsala ta wani bangare din amma dai a isnadin babu suquti babu faduwar wani mai riwaya mun san wannan ai kyauwa to shine da yake fada a wurin qanabi babu wannan magana din har ya kawo mana taqibi na malam al-hafiz ibn hajar ko yace mu akhrajahu aidan ay ad-darqutni fi al-muwatta'at min tariq al-qanabi fala allahu haddatha bihi kharij al-muwatta la alla qanabi dai daga cikin masu riwaya muwatta shi yasa yace la alla ya ruwato shi a wajen muwatta ne shi yasa yace gashi nan darqutni ya ruwato kuma daga qanabi din wannan dai harka ce ta malaman hadisi mu kyale wannan gefen ta bangaren abinda yake da alaka da bayanin ma'anar wannan hadisi da kuma menene zamu yi dauka dangane da sabanin malamai akan wannan mas'ala ta tafadulin a'mal amma dai kun gane maganar da ya kawo dangane da hadisin hadisin dai a dunkule sahihi ne tun daga shi ne a cikin bukhari da muslim in ka samu wannan ya ishe ka sauran abinda ya shafi ko kuwa wani ne da wani da wani ka kyale wa malaman hadisi wa ma'ana qaulihi fadinsa da yake cewa man anfaqa zawjaini ya'ani shay'aini min naw'in wahidi gashi ne ya fassara mana wanda ya ciyar da ya bada asalin infaqi kullum mu a Hausa muna fassara ta da ciyarwa fassara mai kyau ba ciyarwa ce kawai ba abinda ake nufi da infaqi shine abin nan kashe kuɗi to matsalar ina jin ba ma san fadin kashe wanne ko amma dai kai kashe dai kai spending shi ake nufi da infaqi don karka in ko aka dauki infaqi ta bangaren iya nafaka ta iyali shine muke fassara ci da iyalin mutun ya ci da iyalinsa ko to ba iya nan yake tsaya ba na'am hattifatarwa a cikin nafaka kun ga take to amma dai haka asali abin da ake nufi da infaqi shine spending yawa kashe kuɗi ka sai wani abu ka bada kuɗinka ka fito da shi daga aljihunka wata dukiya taka ka bayar ko mu ce masa bayarwa shikenan nan tunda ana zancen babin bada taimako ne to abinda ke nufi da anfaqa zawjaini yani yana nufin zawjainin ma'ana shay'aini abubuwa guda biyu min nau'in wahidin wanda nau'in su ɗaya ne nahu kamar mutum ya fidda dirhamaini au dinaraini au farasaini au qamisaini duk wannan sun shiga ciki don haka zawjainin yana nufin abubuwa biyu ne tun asalin zawju zauji dama a larabci me a ma'anar zauji mu a hausance in aka ce zauji me muke cewa miji ko hawa asalin lafazin zaujin a larabci shine abokin zama kawai yadda bature ke cewa spouse shine abinda ake mai da zauji zai iya zama namiji zai iya zama mace abinnan malam wajen malaman gado da suka zo harkar gado su ne suka tilasta ma kansu sai sun sawa zauji in ana zancen mace su sa mata ta'u marbuta amma ba aka ba asali balarabe in yace zauji in mace ake zance to inda in ana zancen zaujin wance to mijinta ake nufi in ana zancen zaujin wane to matar wane ake nufi da haka duk zauji kawai ake faɗa amma kasancewar ana buƙatar gun misali a rabon gado ana buƙatar a bambance mace ko namiji shi yasa aka sawa ta'u abin nan ta marbuta aka liƙa ta a jikin ita zauji din saboda a ce sai a ce zaujun ko abin nan mata an zaujace ko mata an zauje taini duk waɗannan saboda wannan dalili ne amma dai asali balarabe in yace zauj abin da yake nufi shine yadda bature da yake nufi da spouse kun ga ba namiji kawai ake nufi ba ba mace kawai ake nufi ana nufin dai abokin zama to abin da ake nufi duk abin da aka gwama shi tare shine ake nufi da zauj duk abin da aka hada su tare to gashi dai haka yace har kame sai ne ko riga biyu wa kazalika man salla raka'ataini kun gani har wanda ya salla raka'a biyu ma duk salla zauje ne yawwa aw ma shafi sabilillahi khutwataini ko wanda ya tafiya fi sabilillahi taku biyu shi ma ya masha zauje ne aw sama yawmaini ko ya azumci wuni biyu shi ma sama zauje ne shine kawai abin da yake nufi wa na'u zalika da makamancin wannan wa inna ma arada wallahu a'lam abinda dai malam yake nufi Allah shine mafi sani abinda malam yake nufi aqalla tikrari abinda yake so ya fada shine mafi karancin maimaitawa duk abin in ana so a maimaita misali idan ana so a ce wanda ya bada kaza guda goma ai kaga za a fadi ashara kaza ashara da nanith ko man salla ashara raka'ati to in ana so a fadi mafi karancin yi fiye da daya me za a ce ai biyu za a fada saboda biyu ita ce aqallul jam'i to shi yasa ya faɗi wannan zaujainin ba ana nufin miji da mata ba wa aqallu wujuhil mudawamati wa aqalla kai wa aqalla wujuhi al mudawama da kuma mafi karancin fuskokin dawama akan abu domin in an ce wane yana yin abu yana yi yau da kullun in ka ce yayi sau biyu shine matakin farko na cewa ya maimaita ai ko to daga nan kuma har zuwa sama kamar ka ce ne wanda ya yi abu daga biyu zuwa sama to shine ma'anar wannan zauje ne din alal amali akan wani aiki min amali birri daga cikin ayyukan da'a li'anna lithnaini domin ku ita biyu aqallul jam'i ita ce mafi karancin jam'i ko a larabci a babin lissafi da babin fiqhu banda babin nahwu a babin nahwu abu biyu sunan sa ma daban tasniya ake cewa ko mufanna idan sai ya kai uku ake cewa jam'i a wannan iya na hau ne ake wannan zancen amma a shar'ance in kana zancen littafin fiqhu da littafin usulul fiqhi da duk sauran abin da ya shafi addini to mafi karancin jam'i shine biyu shi yasa a ka'ida sallar mutum biyu in suka yi su biyu jam'i sunanta dan haka abin da ya cire a ce daga abin nan ya zama uku shine aqallul jam'i wannan ababin masu nahwu ne na larabci ba ababin shari'a ba babin shari'a biyu ake fara yau na'am kamar ko ne rai ma haka ne yau daga biyu ake farawa ko kaga mun ko a turanci daga biyu ake fara sa s da take nuna abu biyu ne ai ko yawa ma'ana alamul plural to haka ko ne rai dai na duniya amma a larabci yana da miza ne ta bangaren don larabci Allah madauki ya sa masa wata irin khususiyya me ake cewa ma'ana yayi fice da wani abu kasancewar ba dukkan yare yake da wani abu da larabci yake da shi ba shi yasa yake bantu da wannan fadin kalmar abu guda biyu kana da hanya da zaka faɗi abu guda biyu ne ba tare da maimaita kalmar ba zaka ce rajulun wa rajulun ba sai kawai ka ce rajulani yawwa wannan saboda babauci ne mutum ya ce rajulun wa rajulun wa rajulun wa rajulun ya ta wahala amma shi rajulu da rajulani to biyu in kuma yana son sama da haka ko guda miliyan nawa ne rijal yawa yawa muje sai ke cewa fa hadha kal ghaythi shi wannan kamar ruwan sama ne aina waqa'a nafa'a ma'ana nan ya koma mana magana akan wannan irin ayyuka din eh shi ayyukan alheri haka suke aukuwa ko in ce mutumin da yake irin wannan ya sifantu da ayyukan alheri din nan to haka yake a ko ina duk inda ya auku shi mai amfani ne gashi sai ce fa hadha kal ghaythi aina waqa'a nafa'a duk inda ya auku ma'ana duk inda aka same shi nafa'a to zaka ga ya amfana sahiba Allah bila khalqin zai abokanci ubangiji ma'ana zai zama tare da Allah shi ake nufi ma'ana yana zama mai bautar Allah ya makalewa ubangiji da bauta bila khalqin ba tare da ya kalli halittar Allah ba ruwan sa da halittar Allah Allah kawai yake kallo ya samu yardar sa don haka a kowannan aiki inda da yardar Allah to shi zai aikata duk kun ga yana koma mana ne kan wancan masu ra'ayin nan na hudu wa sahibal khalqa bila nafsi in kuma ya tashi mu'amalar sa da halitta yana mu'amala da halitta ba tare da fifita kansa ba shine bila nafsi bai da san kai in yana mu'amala da ƴan uwansa mutane bai ruwansa da mutane in yana mu'amala da Allah shine magana ta farko ban san me ko ku gane wannan zancen sahiba Allah bila khalqin wa sahiba al-khalqa bila nafsi ya abokanci ubangiji yana tare da Allah yana bautawa Allah ba ruwansa da kallon mutane ko su yaba masa ko kansu yaba masa saboda tsabar ikhlasin sa sannan kuma wa sahibal khalqa yana mu'amala da mutane bila nafsin ba tare da kansa ba ma'ana ba tare da fifita kansa akan mutanen ba bai da san kai shine abin da yake nufi Allah sa kun gane yace idza kana ma Allah gashi ne ya kare mana bayani zamu kara fahimta idza kana ma Allah in yana tare da Allah azala al-khalaiqa ma'a al-bayn yana cire halitta daga tsakaninsa da ubangiji ba ruwansa da su ba dan su yake yi ba wa takhalla anhum ya rubu da su wa idza kana ma'a khalqihi in kuma yana tare da halittar Allah azala nafsuhu min al-wasat sai cire kansa daga tsakani wa takhalla anha ba kansa yake magana ba hidimar jama'a yake Allah ya sa kun gane wannan zancen ba ane mana magana akan aikin da yafi fifi ko a kowane zamani ba to zaka ga mai irin wannan halin na hudu wanda shi kawai yana neman yardar Allah ne in yana da alaka da Allah din lokacin da yake so ya ware ba ruwansa da kowa din zai zama zai yi ibada ko zikiri ko karatun alkur'ani ko ya ta istighfari yana tuba a wurin ubangiji to baya kallon wani dan adam ba ruwansa Allah kawai yake kallo ma'ana kenan hasala ala kamalil jam'iyyati ma'ana jam'iyyatu qalbihi tahsulu bi ahsani darajatin min al-kamali abinda yake so ya samu na tattarar zuciyarsa yana samuwa kuma yana manta dan adam in lokacin da yake tare da Allah ne to a lokacin kuma da aikin dan adam ya taso in zai taimaka wa dan adam shine sahibal khalqa din shi kuma nan me sai aka ce bila nafsi ba tare da san zuciya ya shigo da kansa ba sai ya manta da kansa ya manta da fa'idar kansa abinda zai amfane shi shi kadai sai ya rubu da shi sai ya je dan ya taimaka wa mutane dan haka idan maganar wani ba shi da lafiya ta taso sai ya bar wannan jam'iyyatul qalbin da alaka da Allah da sauransu sai ya nemi yardar ubangiji a can wajen hidimar dan uwa musulmi ya shiga wani hali aje a taimaka masa a taimaka masa da kaza a taimaka masa da kaza ko a gaida mara lafiya ko aje a bi jana'iza Allah ya sa kun gane abin da yake nufi da wannan sai ke shi wata kalla anha sai ce fama agrabahu bainan nasi kai wannan bawan Allah babu wanda ya kai shi zama bako a cikin mutane ma'ana babu mutumin da samun irin sa yake da wahala a cikin mutane irin wannan nau'in na mutane saboda mai cikakken fahimtar addinin musulunci kenan ya fahimci kowanne mahalli da abin da za a yi a wuri kaza abu kaza ne ya dace a wuri kaza ma abu kaza ne ya dace to yafi ko abun mamaki shine ma'anan agrab wa ma ashadda wahshatahu minhu wane ne yafi nan sigar ta'ajjubi ne mun san a larabci haka ake karanta duk abin da ke ne sigar ta'ajjubi ana yi wa nasaba da shi suna ɗinka haka zaka ce fama agrabahu ko ka ce in an faɗi sunansa ba da damiri ma fama agraba hadhar rajula haka za ka karanta bainan nasi wa ma ashadda sai ka ce wahshatahu ba za ka ce wahshatihi ba. Wa ma'ana in an ce wahsha me yake nufi? Wahsha shine kewa, mutumin da yake cikin kewa. Me ma'anan kewa? Yana buƙatar wani ya zo ya ɗebe masa kewa. Me yake nufi da maka kewa? Ka rasa kowa, ba wanda ya kula ka, kana zaune kai kadai. To wannan irin mutumin a lokacin da yake tare da Allah, to yafi kowa wahsha dangane da mutane, domin dama ba buƙatar mutanen, Allah yake buƙata ya samu. Mun fahimci abin? To zai ga kuma irin masu wannan halin su ne waɗanda ake ganin su baki a cikin musulunci. Sannan ya ce wa ma a'zama unsahu billahi, ba kuma wanda ya kai shi ɗebe kewa in yana tare da Allah. Uns shine mai ɗebe ma kewa, domin duk mutumin da yake tare da Allah yana buƙatar kuma ya samu wasu masu ɗebe masa kewa, ba ruwansa. Don haka wannan shine mutumin da ya gane haƙiƙanin ubudiyya. Lokacin da zai makalewa Ubangiji yana bauta masa, to baya tunanin wani ɗan adam. An gan shi ba a gan shi ba, an yi ba masa ba a yi ba masa ba, mutane sun zage shi ba su zage shi ba, duk ba abin da ya dame shi, kawai Allah yake dubawa. To a wannan irin hali baya buƙatar ma a ce ga wasu sun zo su ɗebe masa kewa, don yana tare da Ubangiji. In kuma yana magana ne da alaƙa da mutane, lokacin da yake tare da Allah subhanahu wa ta'ala, ko lokacin da yake tsakaninsa da mutane, mutane sun rabu da shi, to yafi kowa me? Yafi kowa samun kewa, mutane ba ruwansu da shi, shi kuma to yana tare da Ubangiji. Dangane da mahangar mutane yana cikin wahsha, dangane da gefen Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cikin uns. Ba gane ba? Na ji an yi dum ne haka, an yi shiru. An fahimci zancen ko ba fahimta ba? Akwai buƙatar ƙari? To, ba kar mu lura da nan, da Hausa kawai zan bayani. Amma mun kalmar dai, kalmar me yake nufi da a waɗannan kalmomi da ya faɗa? Ma agharabahu, kun gane wannan me yake nufi? Me ma'ana agharaba? Sigar ta'ajjubi ne ta gharib, abinda ke gharib, abinda ke baƙo. Ma'ana wannan mutum baƙo ne irinsa a cikin mutane, babu wanda ya kai shi baƙunta, ba a saba ganin irinsa ba, saboda haƙiƙanin fahimtar musulunci da ya yi yadda ya kamata, yana sa kowane abu a mahallinsa. Mun gane wannan? Fasar abu na biyu ya ce ma ashadda wahshatihi minhum, me ya kai shi, ma'ana babu wanda ya kai shi wahsha, tsananin kewa da rashin mutane sun zo masa. In ana zancen mutane ne, gefen mutane sun rabu da shi, ba ruwansu da shi, ya fi kowa cikin tsananin kewa, ba shi da mataimaka da za su zo su ɗebe masa kewa. Sannan sai ya ce wa ma a'zama unsahu billahi, kuma in ana zancen alaƙa da Allah ne, to babu wanda ya kai shi samun mai ɗebe kewa tunda yana tare da Allah. Shi ai kun gane wannan? To a zancen da ake yi shine ya koma mana ne kan wancan ra'ayi na hudu. Menene ra'ayi na hudu? Dangane da wace ibada ce mafificiya? Neman yardar Allah a kowanne hali yake. Me Allah yake so, menene za a samu yardar Allah, ita ce ibada da tafi a wurinsa. In ya samu damar da zai kebe da shi da Ubangiji, ya ta zikiri, ya ta karatun Alkur'ani, to kuma ya fi ma har waɗanda suke da awar cewa wannan aikin shi ya fi kowanne, suna ganin sauran abubuwa ba su da kyau, saboda shi cikakkiyar unsun yake samu tare da Allah a wurin Ubangiji yake, saboda tsananin ikhlasinsa, ba ruwansa ma da mutane. In kuma aikin taimakawa mutane ya taso, to kullum za a gan shi tare da mutanen, yana barin wannan jam'iyyatul qalbin da tattarar zuciya ga Ubangiji, ya bar zikirin, ya bar karatun Alkur'ani, yana san yana hidimar jama'a, kai ka ɗauka baya zikiri, saboda yawan taimakawa jama'a da yake. An kira jihadi, yana nan a gaba. Ina za a tafi taimakawa mutane? Gashi an yi ƙungiyar marayu, ina masu taimakawa marayu, a kawo taimako shine a gaba. Aikin gayya a unguwa, kwata ta bata unguwa, za a yi gyara, yana nan a gaba. Sallar asuba an kira, shine a sahun gaba. An yi mutuwa a unguwar, za a kai wani, yana nan a sahun gaba wajen jana'iza. To wannan shi haka ake son musulmi. Ba kawai mutum ya koma bayan gari a cikin bukka yana ta zikiri shi kadai, waɗannan abubuwan ba a yi da su ba. Can yana tsammanin zai samu unsi, yana da wahsha daga mutane, wahsha da kun gane, kewa ta mutane, ba wanda zai ɗebe masa kewa, amma ya ce yana tare da Allah. To shi wannan ɗin in ya tashi samun ɗebe kewar daga Allah yake samu, kuma ta fita kowace. Mun fahimci abin ai, insha Allah. Kuma in mutanen sun rabu da shi, bai damu da su ba. Shi dai yana aikinsa na samun yardar Allah. Allah sa dai an gane haka. Iya abin da zan iya ce. to shine sai yake cewa wa ma a'zama unsahu billahi, me ya kai shi samun ɗebe kewa da Allah subhanahu wataala, wa farahahu bihi, da farin cikin sa da Allah, yana murna da Allah lokacin da yake tare da Ubangiji, wa tuma'ninatahu wa sukunahu ilayhi, da kuma natsuwar sa, da natsuwa da tuma'nina da sukina, duk ma'anar su daya. Waɗannan abubuwan ya fi samun su in yana tare da Ubangiji subhanahu wataala, to kuma yakan same su a kowane yanayi na keɓantuwa tsakaninsa da Allah shi kadai, da kuma yanayin abin da ya shafi wato halin taimakawa mutane, domin babban abin da yake damunsa shine ya samu yardar Allah subhanahu wataala. Allah ya sa dai an gane wannan bangare din. To kuma anan din za mu tsaya daga littafin, ma na so in fa'idantar da mu a dan guntun minti biyar, kun nuno dama minti biyar din ta ku, dama ina gani anan. Wannan littafin, duk da cewa ba littafi ne da zaka ce a sa shi a majalisi a karanta ba, amma dalibin ilimi wajen bincike zai amfana sosai da wannan littafin, idan ka lura da abubuwan ma da malamin ya ambata na yadda ya jera babobinsa, ba da lokacin ba zai ishe mu ba da mun karanta ko da khatimar littafin. Zan karanto mana khatima, mun san khatima, conclusion din littafin. Ɗaliban ilimi, duk lokacin da ka je sayan littafi, malamai suna ba da shawara, in ka je sayan littafi, idan za a baka dama kafin ka sayan ka karanta muqaddima, to ka karanta ita za ta baka labarin littafin, ma yana da fa'ida a gunka ko ba shi da shi. In kuma ka riga ka sayo, to farkon abin da za ka karanta muqaddimar littafi, introduction, don anan za ka fahimci me a ciki, me malami yake so ya magana a kai. Kuma in kana so ka san, ba sai ka bi ɗaiɗai har ƙarshen littafi ba, kana so ka fahimci wannan aiki ya yi, to ka je ka bi khatima, shine conclusion na littafi. A lokacin da ya duk da haka, na ga ba zai ishe mu ba. Malamin ya kawo shi, laqad kana min lutfillahi wa tawfiqihi wa i'anatihi wa tasdidihi an yassara li itmama hadha al-bahth. Ya ce Allah maduki ya bashi damar, ya sauƙaƙe masa damar ruba gama wannan bincike da wannan rubutu. Sai ce faja'a bihamdillahi mustamilan ala fawa'ida azima, yace akwai fa'idoji masu girma a wannan littafi, wa qawa'ida sharifa, da ka'idoji waɗanda suke masu daraja, wa lata'ifa munifa, da kuma dai sirrace na ilimi shine lata'if, abubuwan da ake kwakulo su, ake zakulo su daga can wurin zurfi, munifa masu ƙari, fi babit tafadul fil ibadati, a babin wacce ibada ce mafificiya. In kana zancen me za ka ce a bautar Allah, wani nau'i ne na ibada ya fi kowanne? Ta muɗu su kenan gaba ɗaya. Yawwa, yake cewa a babin abinda ya shafi fifiko a tsakanin ibadu, wace ibada ce ta fi, yace daga cikin fa'idojin da ya samu, yace gazaratul maddatil ilmiya, akwai maganganun malamai da yawa a wannan babin, wannan birin tsaurin kyale shi, inayatus salafi min as-sahabati wa man ba'dahu min at-tabi'in wa a'immatul huda bi hadzal bab, sahabbai da tabi'ai sun damu da wannan babin, domin bawan Allah ba zai zama cikakken bawan Allah ba fa sai tare da wannan abun na ta'abbudi. Wannan ne daga cikin mizar da zaka samu, wallahi malamai suna zama malamai ne fa da riko da tsoron Allah yadda ya kamata, kuma su zama su ne jagorori wajen bautar Allah. Ya kamata malamai a ce su mai da hankali wajen kyakkyawan ta'abbudi, a hada da ilimin, da neman ilimin, kuma a aiki a ga su ne a gaba. Wannan yana daga cikin abinda hakika zan ba da shaida akan wasu malamai da na gan su na rayu da su, ta irin wannan abun ka ga ilimin Allah ya hore musu, amma kuma Allah ya ba su tsoron Allah a lokaci guda. Za ka ga in a yanzu shi wannan bawan Allah, a sani na da shi, in ka gaba ka gan shi ya sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kowace sallah, to yayi tafiya ne tare da cewa gidansa yana da nisa, amma kowace sallah asuba, azhar, la'asar, magriba, isha, kuma dan Madina ne shi, haifafan Madina, ba daga wani ne zo ba. Inda za ka ga mu da muka je zaman karatu kawai sai ka ga kamata yi a kai samu gwargwadon hali dai ka samu yawan sallolin da za ka samu, sai ga mu muna sakaci, wani ma wata ran yana cikin jami'a yana kwance bai mataho haram, ga mota kuma kyauta, ba wanda ba biyan kuɗin ma mota. To amma shi wannan za ka gansu a kowane lokaci suna nan, duk nafila ba sa wasa da ita, sallar daren nan kullum suna kai. to da haka ake samun albarkar karatu amma hakika mu dauka mutun kawai in yana wannan sai kaga mutane suna cewa wani ustazu ustazu mutane mu a gunmu suna dauka ta'abbudi na ustazai ne kawai a bar mutun mutun ordinary mutun ne kawai shi ba ustazu bane to ba ruwansa da ibada sai dai wata ran yayi wannan ya danyi wannan sai a rika cewa kaga manyan manyan mutane kenan wannan abun ba haka yake ba dan Allah a daure a ƙara kusantar ubangiji yace tafadulul a'mali bi itibari ajnasiha ya kasa abun kashi kashi yace ba haka kawai ake cewa mutun ya duba yace aiki kaza yafi kowanne ba a ibada amma akwai ayyukan ibada sukan girmama su fi wasu in an lura da jinsin su akwai ta bangaren jinsi kamar da an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci a ce wanne aiki ne mafi fifici wata ran sai ya faɗi wannan wata ran kuma ya faɗi wannan ko yace in an tambaye shi menene aiki mafi fifici sai ya ce sallah a lokacinta ko a wani lokacin kuma sai ya faɗi wani abu daban kamar ya ce aljihadu fi sabilillah ko birrul walidain to wannan taya kake daidaita wannan wanne ne wannan wanne ne to saboda shi ya rubuta wannan littafin dan a gano wace ibada ce mafi fifici sannan ya kawo akwai تفاضل الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل أي كي يكم بيتا سكان جونا ورغدا زمن سواجبي كو نافلة دولة أبن دك واجبي يافي نافلة مهمة يوه أقول كما تفاضل الواجبات في نفسها سكان سواجبا وتواجبر تافو وتواجبر أقول تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص أقول ذاك جاء wani aikin yafi wani amma ta bangaren karfin ikhlasi ne za a ga mutum biyu sun yi aiki iri daya amma kuma Allah ya fi karbar dayan saboda dayan yafi ikhlasi dayan ma an karba amma kuma karfin ikhlasin dayan yafi na dayan shi yasa wannan nasa yafi ana samun wannan to don haka shi ma ana samun tafaduli ta wannan bangare din akwai tafadulul a'mali bi itibari husnul mutaba'a aikin wane yafi na wane saboda wannan yafi mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kamanta sunna a cikin aikin sa to shi ma aikin sa yafi na wanda bai fi kamanta sunna ba haka nan kuma ya kawo waɗannan abubuwa dai daban-daban lokaci dole mu tsaya inda muna san wannan maganganun su shi gaski wani lokaci in Allah ya sa mun sake biyowa kan irin waɗannan fa'idojin ma ji su Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ya bamu ikon wato yin abubuwa yadda ya kamata mu zama cikin masu aiki da abin da muke faɗi Allah kuma ya ƙara mana ilimin mai amfani Allah ya ƙara dora mu ya ƙara tabbatar da mu ya sa mu tafiya har zuwa ƙarshen rayuwar mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki shugabannin mu akan da'a ga Allah subhanahu wataala Allah ya hada kanmu da mu da su akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik